أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وآله الطيبين الطاهرين وصحابته البر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yankuwa barkan mu da haduwa a wannan masallaci mai albarka, kuma a wannan yammaci mai albarka wanda muka saba haduwa don gabatar da karatun littafin Umdatul Ahkam. Wannan shine zaman mu na 99, wato zaman 101 cikin karatun wannan littafi mai albarka. Kuma yau muna hudu ga watan Jumadal Ula shekara ta 1443 bayan hijirar shugaba alaihi salatu wassalam. Wasu zodiɗi da tara ga watan Disamba shekara ta 2021 miladiya. Idan ba a manta ba, a cikin zamanmu na 98 mun kammala Kitabul Aiman, wato babin da yake magana a kan rantsarantsi. Yanzu kuma insha Allah za mu shiga cikin Kitabul Nuzul, wato babin da zai magana game da bakanci. Don an ce nuzur wato bakanci ne ake nufi. To kalmar nuzur tana nufin wato jam'i ne na kalmar nazuru. Nazuru din nan kuma a lugar Larabci yana nufin al-wa'du bi khairin aw sharri, wato yin alƙawarin aikata alkhairi ko sharri. Amma shari'ar addinin musulunci in an ce nazuru wato bakanci, shine yin alƙawarin aikata wani aikin alkhairi ba tare da sharri a cikinsa ba. Imam al-Mawardi shi kuma ya fassara ayar da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la nazra fi ma'siyatillahi, babu bakanci cikin sabon Allah. Sai Imam al-Rafi'i shi kuma yace ma'anar bakanci ko yace zamu ce shine da zuntuwa akan aikata wani abu. Mai ibarat biri ma to fassarar wani waɗannan biyun shine shi abin da ake nufi da bakanci shine da zuntuwa wajen aikata wani aiki don neman kusanci da Allah subhanahu wata'ala, wanda wannan aikin a asalin shari'a ba wajibi ba ne, sai bawa ya lazumta wa kansa wannan aiki, to shi ne ya zamto kamar wajibi ɗin a kansa. To da shi ya lazumta wa kansa, ya mai da shi wajibi a kansa. Sannan a cikin Al-Qur'ani nazuru ɗin nan Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo shi, inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wal yufu nuzurahum, lalle ne su mu'mine su cika bakancinsu. Duk wanda wani abu na bakanci lalle ya cika shi. Sannan a cikin Al-Qur'ani dai Allah subhanahu wata'ala yana yabon masu cika bakanci, wato idan sun ce lalle su mu Allah alƙawarin za su aikata kaza, to ya zama sun aikata din. Sai Allah yake yabon su a cikin Al-Qur'ani yake cewa yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Yana da cikin halayen mu'mine suna masu cikawa da alƙawarin da suka yi wa Allah. Wai khafuna yawman, kuma suna tsoron wannan wunin nan wanda kana sharruhu mustaqiran, sharrin sa mai hawhawa ne, shine ranar alkiyama. Ashikenan yana daga cikar imani a gun mumini ya zamto mai cika bakanci idan har yayi shi. To zamu ji hukunce-hukuncen shari'ar addinin musulunci game da bakanci din nan. An Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu qala قلت يا رسول الله إني كنت نظرت في الجاهلية أن آتيك ليلة، وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال أوف بنذرك. وانا حديث من كرمت إرنشي أبايا أتين كتاب الإعتكاف وهو باب الإعتكاف أتين بايا أنكر أشد قسيمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشي قلت ناشي يا رسول الله يا مايكم الله inni kuntu nazartu fil jahiliya, na kasance da kafin in musulunta na yi wani bakanci. An ata kifa laylatan, cewa zan yi itikafin dare guda wa fi riwayatin a cikin wata riwayar kuma cewa yi yawman tsawon wuni guda fi masjidil harami a masallacin harami wato yayi wannan bakancin ne tun yana kafiri bai musulunta ba to yanzu kuma bayan ya musulunta sai yake gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace mishi awfi bi nadrik ka cika bakancinka wannan bakancin da sayyidina Umar radiyallahu anhu yayi wato yayi shi ne tun shekara 16 da suka wuce kafin san da yayi wannan fatawar sayyidina Umar radiyallahu anhu har sai da aka shekara uku ana musulunci kafin ya shiga wato shekara ta takwas a cikin addinin musulunci kafin aka yi hijira bayan an yi hijira sai da aka shekara takwas sannan aka sami nasarar bude garin Makka to yayi wannan tambayar ne a ranar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu nasarar bude garin Makka to kaga kenan ashe takwas ga takwas ya zama 16 shigarsa musulunci ma sai shekara 16 to shi kuma ba kancan ba a san yaushe yayi shi kafin shiga musuluncin ba to kaga wannan yana nuna mana kenan kamar yadda zamu karanta nan gaba a cikin fiqhun hadisin cewa ko da kafiri ne in yayi bakancan zai yi wani abu na bin Allah yayin da yake kafiri to in ya musulunta wajibinsa ne ya cika wannan bakancan hadisi yana karantar da mu wajibcin cika bakance idan mutum ya yi shi matuƙar dai biyayya ce ga Allah a cikin wannan bakancan ko da mutum kafiri ne idan ya musulunta to wajibi ya cika wannan bakancan fiqhun hadisin kuma abu na farko da zamu ƙara da shi hadisin shine kafiri idan yayi bakance na wani abu na bin Allah kamar kafiri tun yana kafirinsa yayi bakancin cewa zai ciyar da miskinai guda kaza ko kuma zai yi aikin haji sau kaza ko kuma zai yi kaza ya faɗi wani adadin wani abu da zai yi na lada to yayi wannan tun yana kafiri to bayan ya musulunta to wajibinsa ne ya cika wannan bakancin kamar yadda anan sai na Umar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci shi da cika bakancin bayan ya musulunta da shekara 16 abu na biyu da hadisin ke karantar da mu cewa shi itikafi aiki ne na bin Allah da haka wanda ya yi bakancin yin itikafi wajibi ne gare shi ya cika amma da a ce saban Allah ne to bai lazumci mutum sai ya cika ba misali mutum ya yi bakancin cewa sai ya yi kaza sai ya je ya sha giya ko sai ya je ya yi zina misali in yi wannan bakancin ko da ya yi rantsuwa to ba kwata-kwata ma kwata-kwata ma saban Allah ne ma ya cika bakancin tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wani hadisi wanda yayi bakancin zai bi Allah to lalle ya cika wannan bakancin amma mutum yayi bakancin zai saba wa Allah fala ya asi kada mutum ya saba wa Allah abu na uku da hadisin ke karantar da mu shine shin yin azumi sharadi ne cikin itikafi ko ba sharadi bane to anan malamai sun rabu biyu wani suka ce wajibi ne mai yin itikafi ya zamto sai da azumi a bakin shi wasu kuma suka ce ko da ba azumi a bakin mutum zai iya yin itikafi tun daga shi anan sayyidina Umar a ɗaya ruwayar hadisin ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ne akan cewa yayi bakancin zai yi itikafi da daddare kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai tambaye shi cewa yayi azumi tunda azumi ba a yin shi da daddare abu na hudu da hadisin ke karantar da mu shine shi bakance idan har mutum ya riga ya yi shi game da wani abu to wajibi ne gare shi ya cika bakancin ko da a ce abin ya daɗe da faruwa ko da a ce tsakanin shi da lokacin da ya bakancin an samu shekaru masu yawa tun daga shi wannan kamar yadda muka faɗa yanzu shekara 16 ne a tsakanin ko in ce malamai sun kasa bakance zuwa kaso uku kashi na farko na bakance shi ne zamto bakancin yana da alaƙa da samun wata ni'ima ko kuma tunkuɗewar wani bala'i daga kan mutum kamar mutum ya yi bakancin cewa idan Allah ya ba wa babana lafiya daga wannan jinyar ko kuma idan Allah ya dawo min da agogona da ya ɓata ko wayata da ta faɗi in Allah ya dawo min da ita zan yi sadakar naira kaza ko zan yi azumi guda kaza misali to kaga wannan samun lafiyar majinyacinka kaga tunkuɗewar wani bala'i ne haka nan mutum zai iya yin bakancin idan Allah ya bani ni'ima kaza ko kuma idan Allah ya sa na samu dama ko aka bani dubu kaza to ni ko zan raba kuɗin kashi kaza in ba da wani kashi guda sadaka
to kaga wannan mutun yayi ba karshen ne akan wata ni'ima idan ta same shi zai yi kaza nabin Allah to kashi na farko kenan na bakance kashi na biyu na bakance shine bakancen da yake da alaka da wani abu na kwadaitarwa kamar misali mutun yace idan har nayi wa wani magana ai ba ni ba wani idan ku har nayi musu magana wallahi sai na yi aikin haji ko kuma mutun yace ai wata mata ta da nasaka wallahi bazan dawo da ita ba idan ku har na dawo da ita to wallahi sai na ba da sadakar abu kaza to mutun yayi wannan kawo shi ya bakance ne bakance ne wanda yake da alaka da hannuwa daga aikata wani abu ko mutum yana yin wani aiki na saban Allah sai bakance cewa har abada ba zai ƙara yi ba idan ku na ƙara yin aiki kaza din nan gu kaza da nake zuwa ko kuma abu kaza da nake aikatawa na dina amma idan har na sake yi to nayi wa Allah alƙawarin sai na yi azumi guda kaza to shi ma wannan kaga bakance ne kamar wani da ya zo ya ga wani malami ya ce an gafa ta malam ni receptionist ne an sa receptionist mutumin da yake zaune a kan desk na reception a hotel wanda in baki sun zo shi zai gaya musu kuɗin ɗaki shi zai ba su ticket ko kuma makullin ɗaki da sauransu to yana wannan aikin sai ya zamto wato yawanci mata da shi shige da fice yana yawan kallon su sai ya zo ya kawo ƙara gun wani malam ya ce an gama ta malam shi ɗan yarin jaye ne ina yawan kallon mata na rasa yadda zan yi kuma in daina sai ya ce bakance za ka yi kai wa Allah bakancen cewa duk randa idan ka yi kallo wata mace kallo irin na haramun sai ka yi sallah raka'a biyu dai wannan bakancen a ran farko ya ce sai da yi wajen raka'a 20 saboda wajen sau 10 sai ɗan yana ruɗe shi da ya ji ƙwas sai ya ɗaga kai sai ya gama ciki kuma sai ya bita da kallo shi ke sai ya je ya raka'a biyu a ran farko kenan a rana ta biyu sai abin ya ragu duka bai fi raka'a 14 ba kaga sau 7 kenan ya yi kallon a rana ta uku sai ya zamto duka raka'a 8 ya yi kaga sau 4 kenan ya yi a wunin gaba ɗaya a rana ta hudu sai ya zamto duka raka'a 4 ya yi kasal sau 2 ta ai daga nan ko da ya sabar wa kansa kafin sati sai ya zamto da ya ji ƙas shedan ɗin da kansa ne cewa karka ɗaga kai mata ce kaga shedan baya son sallah shedan baya son sujada saboda ita ce aikin da aka yi ne mishi saboda ita Allah ya ce masa ya yi ya ƙi sai Allah ya tsine mishi to duk lokacin da ɗan adam ko karatu alƙur'ani kake ka zo wajen sujada sai ka faɗi kai sujadan nan shedan kururuwa yake kamar zai suma yana kururuwa yana ihu yana cewa ya shiga uku an umarce shi ya sujada ya ƙi Allah ya tsine mar amma ga ɗan adam an umarce shi da yin sujada kuma ya yi saboda wasjudu qatar ubangiji yace yin sujada ka ƙara kusanci duk wanda yake so ya ƙara kusanci da ubangiji to ya yawaita sujada so shi kuma sai dan babu abin da yake gigita shi irin a ce dan adam ya yawaita sallah ya yawaita yin sujada ba ka gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sanda wani abu ya tada mar hankali yakan ce ai sallah yake da wani abu ya tada mar hankali sai ya yi sallah ya yi sallah nan da sai ya ji abin ya tafi Na'am. Ana yin tasbihi, akwai tasbihi na musamman da ake yi. Sajadtu wajhi lillazi faqara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana min al-mushrikin. Sajada wajhi lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi. Duka wadannan ana yi. Zaka iya yin su in baka iya wannan din ba. Duk ɗaya ne wallahu a'lam. To kaga wannan nau'in bakance kenan na biyu nau'i na uku na bakance shine wanda yake da alaka da wani abu kamar mutum yayi bakance ba tare da wato nau'i na uku na bakance shine wanda bai da alaka da komai kamar misali kai ne haka kawai ka ɗaukar wa kanka alkawarin kullum sai ka yi istighfari guda 1000 misali ko ka ɗaukar wa kanka alkawarin kullum sai ka yi sallar nafila guda kaza to kaga wannan ba abu ne na wajibi ba amma tunda mutum ya nazamtawa kansa to babu dinawa saboda me saboda alƙawari ne kai wa ubangiji cewa ga wata ibada wacce ba ta wajibi ba amma kai ka wajabta wa kanka zaka rike yi yau da kullum to wanda ya dauka wa mutum ma alƙawari kuma ya saba kaga ai baya cikin jerin mutanen kirki to wanda ko ya dauka wa ubangiji ba alƙawari Allah kullum zan rika zan rike maka wata ibada kaza dan neman kusanci gare ka ka fara kuma sai ka dina to kaga ka zama makarici kenan wajen ubangiji to shi yasa shi ma wannan bakanci ne na musamman wanda in mutum ya yi shi kuma ya dore a kai to yakan samu wani kusanci na musamman fiye da ma wa'ancan nau'o'i guda biyu na sama da muka yi magana a kai in mutum ba alƙawari ya yi na musamman cewa ya ɗauka musamman zai ci gaba da yi ba to dan ya yi fashi babu komai yawwa dan ya yi fashi babu komai amma mutum ɗauka kai na alƙawari tsakaninka da Allah misali ka ɗau alƙawari cewa kamar in kai tela ne ka ɗau alƙawarin cewa in ka ɗanka rigunan mutum uku to ta hudun a kyauta za ka yi ta ko tawaye a kyauta za ka yi ta mutum zai iya yin haka in shago ne da kai ɗan kasuwa ne kai za ka iya cewa duk ran da Allah ya baka ciniki mai yawa to za ka raba ribar kashi biyar kashi ɗaya za ka yi sadaka da ita wannan duk ana yi ƙwarai da gaske ana yi don neman kusanci da Allah to dan duka dan saboda gina wancan gidan na lahira ne kada mutum ya zanto duk abin da ka samu yana tafiya wajen gina duniya ba ka ware wa lahira nata yawwa wani mutum ya kasance wato mutum ne mai yawan yin sadaka sai da ya zanto masu kuɗin garin ma ya gigita su a wajen yawan yin sadaka suna ganin a zahiri sun fi shi yawan kuɗi amma kuma yadda ake yaban arzikinsa da kuma yadda ake amfana da arzikinsa ya fi nasu to shi ne bayan ya rasu irin yadda aka ga ubangiji ya ni'imta shi tun kafin ma aje ko ina to sai matarsa ake tambayarta wai shin meye sirrin abin ne wani fa mun ɗauka miloniya ne mai kuɗi da yawa ganin yadda ake morar arzikinsa sai ta ce a'a ai shagonsa duka jarinsa duka na miliyan kaza ne amma ya ɗauka wa kansa alƙawari cewa kullum in ya dawo gida duk canjin da bai haura kaza ba to zai sa shi ne a asusu na musamman duk wani abu na canji kamar tsabar kuɗi da ƴan ƙananan kuɗaɗe misali kamar mu a nan Najeriya a ce kamar naira biyar naira goma naira ashirin zai sa su ne a wani asusu na musamman wannan asusun ba a buɗe shi sai ranar juma'a idan ranar juma'a ta yi to gaba ɗaya duk hanyar da zai yi haka zai rarraba wannan akan agun miskinai haka na gefen hanya duk su zai rarrabawa idan kuma ya samu wani ciniki mai yawa a wannan satin zai raba ribar kashi biyar kashi ɗaya kashi hudu ta iyalinsa ne da hidimarsa ta yau da kullum kashi ɗaya kuma wannan ta neman gina gidan lahira ne to wannan ɗin kashi ɗayan zai ya ɗauka ya kai gidan marayu ko kuma idan akwai wata mata wacce mijinta ya rasu ko wani gidan dai matalauta haka sai ya ɗauka ya je ya kai musu ko ya duba wani abu wanda al'umma za su amfana da shi gaba ɗaya a unguwa kamar kwalbatin da ta shigo unguwa ko wani abu da yaka na musamman ko famfo a unguwa wanda ake mora sai ya ƙoƙari ya yi da haka sai ya zama ana morar arzikin shi fiye da manyan masu kuɗin garin ma Allah ya bani ikon koyi na'am na'am sai ya sadaka da kuɗin akwai malaman da ke ganin in mutum ya yi bakance kuma ya saba ya yi kafara za mu karanta nan gaba akwai kuma malaman da ke ganin cewa ba sai an yi ɗin ba amma su cewa sai an yi ɗin kamar sun ma furin jaye amin ya rabu عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل وانا حديث عن خلق أسر سيدنا عبد الله بن عمر يجعل الله تبدا قريس ليشي شيكما يأكل أولا كما قال الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر قال الله صلى الله عليه وسلم يا يهني قمد ينبع كمشي kamar mutum irin bakancin da mutum zai ce in dai Allah ya mun kaza to ni ko zan yi kaza wa qala yusu innahu la ya'ti bi khair in wannan ba kan san baya zuwa da alkhairi wa innama yastakhraju bihi min al-baqir wannan ana fitarwa ne da shi daga marwaci wato marwaci ake wa haka amma ba Allah ba Allah mawadaci me yalwar baiwa kamar irin wannan ka ce wai indai Allah ya banka za to ni ko zan yi kaza kenan kada mutun ya kada sharrin da ke cikin hakan shine za ta bayi zuwa ga zuciyar mutun cewa ya riga ganin kamar wannan ba kan san nan da yayi ne shi yasa Allah ya bashi abu da bai wannan ba kan san ba Allah ba zai bashi ba da har ma ya saba idan ya nemi bukata ya nemi bukata ya ga shiru bukatar ba ta biya ba sai ya ce to ta kirko dan bai ba kan ce ba to bari yayi ba kan ce sai indai Allah Allah indai ka bin kudi na da nake bin alhaji wani ya hana ni in din ran da ya dawo min da bashi ma da nake bin sa ni kuwa zan yi sadakar kaza sai ku kai sa'a ka faɗa haka washe gari sai ya ba ka kudi to haka mutum sai ya riga tunanin wata il wannan ba kan can da yayi ne shi yasa Allah ya bashi abu shi yasa Allah ya biya bukata to shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin irin wannan ba kan can amma hani ne na tanzihi ba hani ne na haramci ba haka malamai suka ce wata fuskar haramcin ma shine yana kaiwa zuwa ga yiwa Allah mummunan zato to yiwa Allah mummunan zato ko yana daga cikin halayen munafikai wanda Allah ya ce musu wa zanantum zanna sau'i wa kuntum qauman bura an ubat bin amir radiyallahu anhu qala nazarat ukhti an tamshiya ila baitillahi alharam hasiyatan fa amaratni an astaftiya laha rasulullah sallallahu alaihi wasallam فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب وانا حديث ان كربوش دغ سيدنا عمر عقبته دان امير رضي الله تعالى عنه يشي نظرت اختي ير اواتا تاي باكنشي ان تمشي الى بيت الله الحرام سوى ذاتي تفيا زوا بيت الله الحرام وتتن دغ مدينه زار تفي زوا مكه دا قفا حافيه kafa ba takalmi haka za ta tafi sannan kuma a wata ruwayar aka ce tsarara ma ta ce za ta tafi tai ba kanta za ta tafi tsarara kafa ba takalmi kuma za ta taje kanta gashin kanta za ta bar shi haka ba tare da daurewa ba ba tare da rufewa ba ba tare da ta yi kitso ba fa amarni an astaftiya laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ta umarce ni cewa in je in tambaya mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in nema mata fatawa فاستفتيت سينا نيمو فتاوى اغون النبي صلى الله عليه وسلم فقال سيتي لتمشي للي تتفي اقفد والتركب اما انتي تفي تغجي تو تهورا قومي كو دوكي كذا ان سامع متى سوقي كين يا daga cikin dabi'ar mutanen zamanin jahiliya suna daukar irin wannan wahalhalin su dora wa kansu a matsayin wani abu ne na neman kusanci da Allah shi kuma addinin musulunci addini ne wanda a cikin shi babu matsantawa babu kunci addinin musulunci sauki ne da shi daga shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hana irin wannan din wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum yana dawafi wani mutum ya daura linzani yana jin shi haka kamar doki shi ma ashe wai ba kan ci annabi sallallahu alaihi wasallam sai yasa takobi ko kayan yanki linzami yi kyale shi haka nan wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum ƴaƴansa ne guda biyu suka dafe kafadin su wato suka ruko shi haka suna tangaririya da shi sai yake tambaya wannan fa meye labarin sa sai aka bashi labarin cewa ai yayi bakanci ne dattijo ne baban mu yayi bakanci cewa zai tafiya da kafarsa zuwa dakin Ka'aba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce muruhu falyarkab ko umarce shi ya hau abin hawa inna Allah la ganiyun anta azibi hada nafsuhu hakika Allah wallahi Allah mawadaci ne wallahi daga azabtarwar da wannan yake wa kansa azabtarwar da mutum zai wa kansa ba za ta amfana Allah da komai ba kuma yadda ya zo a cikin wani hadisi da aka rawaito ta hanyar sunan Anas dan Malik radiyallahu ta'ala anhu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani dattijo shi ma dai ƴaƴan shi sun ruko shi suna tafiya da shi sun tarar da fiye jikin shi saboda ba zai iya tafiyar ma sosai ba ya gaji sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya yace wannan fa me ya same shi ƴaƴan sai suka ce ai yayi ba kance ne cewa zai yi tafiya zuwa ɗakin Allah da kafa shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace hakika Allah ma wadaci ne daga azabtarwar da zaka yi wa kanka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi ya hau abin hawa. Wannan hadisin Imam al-Bukhari ya yi shi a cikin Kitabul Hajj babu man nazara al-mashy ila al-Ka'ba. Hadisi mai lamba 1865. Haka nan ya rawaito shi a cikin Kitabul Aymani wan Nuzul. Hadisi mai lamba 1701. Haka nan Imam Muslim shi ma ya rawaito hadisin a cikin Kitabun Nazri hadisi na 1642. Imam Tirmidhi ma ya rawaito wannan hadisin shi ma a cikin Kitabun Nuzuri wal Ayman babu ma jaa fi man yahlifu bil mashi wala yasqi hadisi na 1537 a cikin Sunan Nisa'i na Sunan Tirmidhi kai. To fiki wanda ke cikin hadisin shine shi dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya wata kaida yace man nazara an yi Allah sallallahu wanda yayi bakancin zai wani abu na bin Allah to lalle yabi Allah wa man nazara an yi asiyahu wanda kuma yayi bakancin zai saba wa Allah fala ya asi kada ya saba wa Allah to kaga mutum ya jefa kansa cikin halaka mutum ya je ya dauko kansa wahala wahala da za ta kai shi zuwa ga wani girma a rasa ransa ko kuma ya sha bakar wahala. To wannan yana daga cikin abin da addini ya hana tunda Allah madaukakin sarki ya ce wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kanku wala tulqu bi aydikum ila taharufa kada ku jefa kanku zuwa cikin wahala zuwa cikin halaka. To kaga shikenan mutum in yayi irin wannan tafiyar ta tattaki din nan to duk wannan haramun ne ba zai amfani Allah da komai ba. To da kai yin tattaki baya daga cikin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. An gane tattakin da nake nufi ko irin masu tattaki daga Kano har Zaria da kafa kaga shi wannan dakin Allah ma mai alfarma suka yi tattakin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su yace su hau abun hawa. To shi menene hukuncin wanda yayi bakanci zai je masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma Masjidul Aqsa? Jawabi shine ya halatta in mutum yayi bakanci akan wannan shikenan sai amma in ba wa'annan masallatan ba duk wani masallaci a duniya an kai bakancan zaka yi tattaki zuwa gare shi to haramun ne wannan tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana. Amma su kuma wa'annan masallatan masallacin harami masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam Masjidul Aqsa to zaka iya bakanci akan zaka je su akan abun hawa amma dan ka tsoba wa kanka tunda hadisi ya zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tashuddu rihalu illa ila thalathati masajid ba a daura sirbi sai dai zuwa masallatai guda uku al masjid al haram masallacin harami wa masjid al rasul da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa masjid al aqsa da masallaci mafi nisa shine masallacin qudus. Shi ma hadisi ne ingantacce Imam al-Bukhari ya rawaito shi kan lambar hadisi 1189 haka nan Imam Muslim ya rawaito shi ma Bukharin kai ya rawaito shi ila akan lambar hadisi 1197 haka nan ya zo a cikin Kitabus Sam shi ma hadisi na 1995 haka nan Imam Muslim shi ma ya rawaito shi a cikin hadisi akan lambar hadisi na 1397 haka nan Ibn Majah shi ma ya rawaito shi akan lambar hadisi na 1409 da kuma na 1410. Ala ayyi halin dai mutum kada yayi bakancin da zai kai ga rasa ran shi ko kuma ya kai ga shan bakar wahala. Addini baya umarni da yin wannan. An Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu qala istafta Sa'd ibn Ubadah rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nazr kana ala ummihi tuwfiyat qabl an taqdiyahu fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqdihi anha. Wannan hadisin an karɓo shi daga ɗan babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato sayyidina Abdullah ibn Abbas idan Allah ta bada gare shi annahu qala cewa shi ya faɗa istafta Sa'd ibn Ubadah Sa'd ibn Ubadah ɗaya daga cikin shugabannin sahabban Madina ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an nazrin kana ala ummihi game da wani bakance wanda ya kasance akan mahaifiyar shi tuwfiyat tarasu abin an ta qabiya tun kafin ta cika wannan bakancan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi faqdihi anha to kai ka cika mata bakancan nan mai bai tashi mai dukiya ce ta yi bakancan ne akan za ta yi wani abu na sadaka jariya to shine bayan tarifin Sa'ad din ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga masa haka to sai ya dawo sake tambaye shi to ya Rasulullahi me zan yi mata yace to ka shayar da ruwa domin ta shin sai na Sa'ad dan uba sai to sai aka tona rijiyoyi a cikin garin Madina zamu rika daga wannan hadisin cewa wajibi ne akan waliyin mamaci ya cika mishi duk wasu haƙoƙi da suke kan shi bayan rasuwar shi wannan shin haƙoƙi ne na kan kansa ko kuwa haƙoƙi na shari'a duka wajibi ne akan shi ya cika haƙoƙi na kan kansa shine kamar basu suka da ake bin shi wajibi ne waliyin sa ya biya mishi haƙoƙi kuma na shari'a shine kamar bakance da sauran abubuwa irin waɗannan wasu malaman sun yi ilhaqin hadda azumi ma idan mutum ya mutu ana bin shi azumi to waliyin shi ya rama masa amma a mazhabar malikiya abin da aka ce shine waliyin sa ya ciyar masa da miskinai a madadin wannan azumin ba wai ya rama masa sai dai idan azumi ne na bakanci to anan kan malamai sun yi ittifaqi baki dai cewa wajibi ne kai waliyin sa ka rama mishi ko kuma idan azumi ne ake bin shi na kafara kafarar kisan kai ko kafarar rantsuwa ko kafarar wani abu nan ma wajibi ne kai waliyin sa ka rama mishi wallahi a'lam to sannan sai malamai suke sabani game da to shin ya lazumci waliyin bisa wajibi cewa ya biya wa mutum haƙƙin da yake na dukiya ne ko da a ce shi waliyin ya kasance matalauci ne kamar misali a ce mahaifinka ya rasu ya yi alƙawarin zai ciyar da miskinai guda 30 kai kuma fakiri ne baka da abin da zai ishi ka sauke mishi wannan nauyin to yaya abin yake wasu malaman suka ce wajibi ne akan ka duk da haka ka fitar masa da wannan bakancin ko da a ce a cikin kayan gado ne da ya bari abu na gaba shine shin ya lazumci mutum ya biya wannan abun kamar na bakancin ko da mamacin bai nemi kai masa ba to wasu malaman suka ce wajibi ne ko da bai nema ba kai mishi amma Imam Shafi'i ya ce in bai nema ba ba za ka yi mishi ba Imam Abu Hanifa da Imam Malik sun ce ba za ka biya mishi ba sai dai in shi ya nema Imam Shafi'i kuma ya ce ko bai nema ba za ka yi mishi haka nan wannan hadisin yana karantar da mu muhimmancin neman fatawa a gun wanda ya fi ka sani haka nan kuma hadisin yana karantar da mu kenan hadisin yana karantar da mu kuma cewa yana daga cikin haƙƙin mahaifa bayan sun rasu ka biya musu basussuka sannan kuma ka ci gaba da kyautatawa zuwa ga masoyansu duk wanda kusan wannan abokin mahaifinka ne ko masoyin mahaifinka ne ko masoyin ko masoyiyar mahaifiyarka ce ko ƙawar mahaifiyarka ce to ka ci gaba da girmama ta ka ci gaba da ziyartar ta ka ci gaba da yi mata alheri haka nan duk wanda kusan wannan abokin mahaifinka ne ko masoyin mahaifinka ne ko almajirin mahaifinka ne ko malamin mahaifinka ne to yana da kyau sosai ka lazumci wannan zumuncin karaya shi sannan in kana da dama kuma ka riga dan yi musu wani abu na alheri domin su ji daɗi su taya ka yi wa mahaifinka addu'a amsa Abu bin Malik radiyallahu anhu qala قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلئ من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك وانا حديث عن كل أسر سيرنا كعب الأمالك وآي كعب الأمالك كعب الأمالك بن أبي كعب الأنصاري السلمي Al-Madini mutumin Madina ne yana da cikin sahabban Madina wato al-Ansar sahabi ne mashkuri yana daga cikin sahabbai guda uku waɗanda basu je yakin Tabuka ba domin yakin Tabuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai dauke wa kowa ba in banda Sayyidina Ali shine kadai bai je yakin Tabuka ba amma shi ma tare da izinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya fito zai tafi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi ya ce ka zauna a gida ka jire mana garin yace ya Rasulullahi yaki irin wannan ga nisa ga kuma muhimmancin yakin amma ni ba zan je ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ya Ali kai zaman ka a gida ni nace ka zauna shin ba za ka yadda ba cewa matsayin ka a gona kamar matsayin Annabi Haruna ne a gun Annabi Musa to kaji sai darajar shi ta ƙara fitowa amma akwai wani waƙe ko wani mutum mai waƙe ina a kasarda da ake sa can muna yara can nan ya ce wai sai ya gano idon shi yace waccan rana ce ko menene wanda sai na Ali da wani kafiri zo eh to wannan abin duk tatsuni ya ce kawai duk abin da yake faɗa nan babu kwaya daya da aka yi dan Ali bai ma ji yakin Tabuka ba sannan kuma yakin Tabuka ma da aka ji ba wanda aka kashe ba wanda aka soka ba wanda aka harba ba wanda aka sara da takobi kwata-kwata ma ba a yakin ba da aka ji sulhu aka yi saboda kafiran guduwa suke ba amma haɗuwa balanta na a gwabza to a wannan yakin an samu wasu sahabbai guda uku wanda suna da damar tafiya gun yaƙi amma ba su je ba to bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga gudun yaƙi sai munafikan garin Madina su dama gaba ɗayan su ba su je ba yanzu da duka zuwa suna yin ƙarya suna cewa ya rasulullahi wallahi kar a ga ban je ba ba ni da lafiya ne ko kuma a ba ni da doki ne dokin da zan haunta ba ni da shi annabi suna son su ce to shikenan Allah ya gafarta maka jika to su goyen nan sahabban guda uku da Ka'abu dan Malik da Hilalu dan Umayyatu da kuma wani wanda ake kira shi Muraratu dan Rabi'u su uku ne kowannen su sai ya ki yin ƙarya saboda imani wala sai mu zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce kowannen su ya faɗa ya ce ya Rasulullahi ni kam gaskiya ina da dawakai kamar shi Ka'abu dan Malik ya ce ina da dawakai har guda biyu kuma a daidai wannan lokacin a wadace nake ina da yadda zan yi in ji yaƙin kawai dai yanayi ne na zuciya da kuma insaniya irin ta dan adam ban samu na je ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce to shikenan ka zauna ka jira har sai Allah ya yanke hukunci akan ka shi ma Hilal dan Umayyatu yazo ya faɗa haka shi ma Muraratu dan Rabi'u yazo ya faɗa haka su ne mutum uku din nan wanda Allah yake cewa alal salatati allazina kullifu to a wannan lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ai musu magana aka daina musu magana sannan ya umarci matansu ta rabu da su kowanne matar ta koma wajen iyalanta wato ta koma gidan iyayenta haka suka zauna iya suya su kowanne gidan shi daban iya shi kadai kowannen su sai dai ya wuni yana kuka Hilal dan Umayyatu ne kawai matar shi ta zo ta nemi alfarma a gun Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya Rasulullahi miji na tsoho ne ba zai iya yi wa kanshi komai ba a kyale ni in je in riƙe mishi hidima kamar girki wanki da sauransu sai ce to shikenan ki je ki riƙe amma kada ya kusance ki to sai sai ga ko sun fito waje babu mai kula su tsawon kwana 50 suka yi a haka har sai da Allah ya saukar da aya da ta nuna an karɓi tubansu shine Allah ya ce laqad taballahu ko laqad taballahu alal nabiyyi wal muhajirina wal ansari allazina tabauhu fi sa'ati usrati min ba'd ma kana tajibu qulubu fariqin minhum thumma taba alayhim innahu bil ra'ufur rahim wa ala sarasati allazina kullibu ataiza baqan alayhim ladu bima rahubat wa baqan alayhim anfusuhum dhannu alla marja'a min allahi illa ilayhi thumma taba alayhim liyatubu inna allaha huwa tawwabur rahim Allah ya ce ya karbi tuban ya karbi tuban mu'minai mutanen makka da mutanen madina waɗanda suka bi Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ake cikin tsanani to sannan a aya ta biyu kuma yace ya karɓi tuban waɗannan guda uku to a lokacin da ayar tubar wato ta sauka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ta a gaban sahabbai to daga sahabbai suka zuwa su ne musu albishir kowannen su ana masa albishir to lokacin da Ka'ab dan Malik ya ji wannan saukar ayar nan bayan yayi kabbara yayi godiya ga Allah yana kuka saboda kukan saboda farin ciki irin kukan farin cikin nan sai ya ce to ya rasulullahi yana daga cikar tubana cewa zan fitar da dukkan dukiyata na ba da ita sadaka ga Allah da manzon Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce masa amsik alayka ba'd ma alayka fa huwa khairul laka ka riki sashen dukiyarka shi ya fa alkhairi gare ka kaga wannan kissar ce ta fito da ma'anar hadisin a fili abu na farko da zamu rika daga cikin hadisin shi ne makruhi ne ga mutum ya sadaka da dukkan abin da ya mallaka saboda kada ya dawo ya zama kuma mabaraci a bainar jama'a ya zama yana sarewa ne ya bashi ya zama yana zuwa fadayi ko zuwa yana zuwa cin damame gidan mutane ya riga ya sadakar da komai nashi ba dawa ba giro ba masara a gidan shi komai nashi ya riga ya bada shi sadaka ga gidan shi ba a girka ba washi girke ganshi da safe kuma ya ji cin damame a gidan wasu saboda haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum yayi haka karhanci ne amma abu na biyu shine shari'ar addinin musulunci shari'a ce take matsakaiciya kuma shari'a mai adalci ba ta son mutum ya matsa ya takura kansa amma kuma ba ta son mutum ya zama mai sakaci idan mutum mai sakaci baya son yin ayyuka don neman lahirarsa, ana so mutum ya nemi lahirarsa amma kuma kai dan bar wani abu kadan wanda zai taimaka mishi a nan duniya don ya samu karfin neman lahirar tashi. Abu na uku kuma hadisi yana nuna mana cewa a addinance ana so mutum ya riƙa yin sadaka don godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala yayin da wata ni'ima ta sabuntu gare shi. An gane? Abu na huɗu da hadisin ke nuna mana shine sadaka tana da wani gurbi mai muhimmanci wajen sarayar da kurakuran mutum, wato tana wanke wa mutum zunuban shi. Abu na biyar da hadisin ke nuna mana shine neman kusanci da Allah subhanahu wata'ala ana yin shi ne ta hanyar yin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan abu na shida, hadisi yana nuna mana cewa babu laifin mai yatti ya riƙe dan wani abu na dukiya wanda zai taimaka mishi wajen neman kusanci da Allah subhanahu wata'ala. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa gaya wa kawunsa Saru dan Abi Waqqas cewa kada kai sadaka da dukiyarka baki ɗaya ka bar kuma magadanka ba su da komai a hannunsu. A'a, bayan ka rasu ka bar iyalanka da dan wani abu a hannunsu su zama suna cikin wadata, ya fi alkhairi fiye da ka bar su zama talakawa fitif ba su da komai a hannunsu suna neman bara a gun mutane. In karanta hadisin ma a baya, har ila yau abu na bakwai shine malamai ma'abota ilimi sun kara wa juna sani cikin halaccin yin sadaka da dukiya baki ɗaya. Shin ya halatta mutum ya yi sadaka da dukiyar shi baki ɗaya ko bai halatta ba? Wasu daga cikin malaman sun ce ya halatta, sun kafa hujja ne da cewa Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya taɓa zuwa ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan abin da ya mallaka, ko tsintsiya bai bari a gidansa ba, ko abin karyawar gobar safe bai bari ba. Lokacin da za a ta yakin Tabuka, da yake yaki ne mai nisa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce a fito ayi sadaka, a kawo taimako, a kawo taimako. Sayyidina Umar radiyallahu anhu ya ce an yi sa'a daidai lokacin nan an kawo mu wata dukiya ta mai yawa, dukiyar kasuwanci. Ya ce kawai sai na raba dukiyar nan mai yawa, na raba ta gida biyu, na kawo rabi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gani ya yi murna, ya ce ya Umar, mai kabar wa iyalanka, taramtu lahum mislahu, na bar musu kwatankwacin wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce madalla, can sai ga Sayyidina Abubakar ni'i bayi sun taya shi an kawo dukiya mai yawa, ga kuɗi, ga kayan abinci, dawakai, raƙuma da sauransu gaba ɗaya, koro komai da komai ya kawo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga yawan dukiyar da yawan kuɗin ya yi mamaki, ya ce Abubakar, mai kabar wa iyalinka? Ya ce taramtuhumullah wa rasulahu, na bar musu Allah da manzonsa. Haka Sayyidina Abubakar ya faɗa. Sayyidina Umar da ya rawaito hadisin ya ce a wajen sai ya je ya kama hannun Sayyidina Abubakar ya ce daga yau ba zan ƙara yin gasa da kai ba har abada. To kaga wannan dukiyar da za a kwatanta ta da abin da muke da shi yanzu. In ka ji yawan abin ba zan can miliyan goma ake ko miliyan ashirin ko miliyan talatin ba, ya fi haka. Ko Sayyidina Usmanu wanda abin da ya bayar ɗin bai kai kwatankwacin na Sayyidina Abubakar ba, to ko shi abin da ya bayar ɗin ana ƙiyasta shi da wajen kusan miliyan 200 da wani abu ta yanzu, tun daga kan kuɗi, tsabar kuɗi da dawakai, ɗaruruwan dawakai ya kawo, kowane doki da sirdi da takwabi da silke na mayaƙi, wato silken yaƙi, kayan riga haka ta ƙarfi, da kayan yaƙi na wanda zai hau, da kuma raƙuma su ma wani adadi masu yawa. Haka sai na Usman ya kawo. To ko shi ana ƙiyasa dukiyar da ya bayar da wajen naira kusan miliyan 200 da wani abu ta yanzu. To wai a haka ni abin da yake ban mamaki, masu zagin sahabbai wai ba sa karanta tarihi ne ko kuma basirarsu ne ta toshe? Amma ni abin da yake zato, wato su kullum da yake ka san mutum bai da gaskiya, gani yake kowa ma bai da gaskiya, yadda su kullum ba su da aiki sai tatsuniyoyi da abubuwan da babu su, da faɗar gurɓatattun abubuwa sun zuwa ta wai kamar tarihin ma canza shi aka yi, ba haka abin yake ba, canzawa aka yi. Kullum abin da suke zargin malaman musulunci da shi kenan, ba haka abin yake ba, canzawa aka yi. Saboda haka ala ayyi halin Sayyidina Abubakar da ya taɓa yin kyauta da dukiyar shi baki ɗaya, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani kuma bai hana shi ba. to shine hujjar malaman da suka ce iya halatta mutum ya kyauta da dukan duke shi to wasu malaman kuma suka ce a mutum bai kyauta da dukan duke shi ba sai dai ya dan bar wani abu dai a hannunsa hujjar su kuma shine wannan hadisin na Ka'ab dan Malik wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi amsik alayka ba'd malika ka riki wani sashi daga dukiyarka a lokacin da ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa zai bada dukkan dukiyar shi saboda nuna godiyar shi ga Allah bisa wannan tuban shi din da Allah ya karba to wasu kuma daga cikin malamai kashi na uku su kuma suka raba abun bisa gurgurdan yanayin shi mutumin idan mutumin wanda zai iya hakurin talauci ne duk talauci ba zai je yana roƙar mutane ba duk talauci ba zai je yana bayyana wa mutane cewa bai da abun ba bai rika bayyana dinan bai rika bayyana da talauci shi a fili mutane suna ganewa ba to wannan babu komai dan ya bada dukkan abin da ya mallaka yawa amma irin mutumin da bai iya taura hakurin talauci bane iri na irin ka irin mu nan to misali ka dai bada wani sashi na dukiyar da kake da ita din amma ba ka bayar duka ba da fatan Allah ya taimake mu Allah ya biya dukkan bukatunmu Allah ya ba mu ilimi mai yawa mai amfani mai albarka Allah ya tsare mana imanin Allah ya kiyaye mu daga dukkan sharruka Allah ya kiyaye mu daga bin hanyoyin bata yan uwan mu musulmai dake nan dake sashi wasu sashi na wannan kasa dake cikin tashin hankali Allah ka kawo musu kwanciyar hankali ka ba su zaman lafiya kuma da muke zaune lafiya Allah ya kara mana lafiya da zaman lafiya kasar mu Najeriya Allah ka zaunar da mu lafiya shugabannin mu na addini shugabannin mu na mulki Allah ka riko da hannayensu zuwa ga abin da yardar ka take cikin sa Allah ka kiyaye mu baki daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bismillah
na'am
subhanallah
na'am
to dan uwa yana tambaya cewa wani bawan Allah ne da ya haƙi game da larura wato direba ne yana cikin tafiya da motar sai ya buge wani wancan din sai ya rufe kawai kisa ne na kuskure kenan ko yawa kisa kuma na kuskure mun karanta hukuncin anan a yan kwanakin da suka wuce cewa akwai diya da mutum zai biya sannan kuma akwai azumi na kwana 60 dan tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala da inda Allah ya faɗi bayanin azumi 60 din cewa yi fa siyamu shahrayn mutatabi'ain tawbatan min Allah mun yi azumi na wata biyu masu bin juna masu bibiyar juna dan tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala to sai ya zamto shi mutumin yana da larura ya fara yin azumin kafarar watakila da wurin tashi ko orsa ne ko kuma wani abun na jinya ne sai jinyar ta motsa to anan ya zai yi yadda zai yi shine ya dagata ya ci gaba da neman magani idan Allah ya ba shi lafiya sai ya dora wallahu a'lam amma shi azumin kafara ba a canza shi da wani abun daban ba za a ce shikenan ya je ya ciyar ba da na kafarar azumi ne sai ya je ya ciyar da na kafarar rantsuwa ne sai ya je ya ciyar da na kafarar zihari ne sai ya je ya ciyar amma na kafarar kisan kai babu wannan zabi azumin da za a yi wallahu a'lam amin سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تعدل جميع الصلوات اهل محبتك وسلم عليه وعلى اله سلاما يعدل سلامه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين